إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها علام حجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى يوم الدين. اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan gudiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai kai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na Laraba 10 ga watan Shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a shekara ta 1443 wanda ya daidai da 11 ga watan Mayu ne ko April Mayu shekara ta 2022 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci Masjidu Sani Dauda wanda ke nan ba 39 Yakubu Avenue Daura daga Ladima Road Agwari Nijar Kaduna wannan ƙasa ta mu ta Nigeria. Muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka Riyadus Salihin na Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, inda muka kwana babi 16 babun fil amri bil muhafazati 'ala sunna wa adabiha. Mun kwana a hadisi na 5 a jerin gwanan karatun wannan littafi, wannan shi ke majalisi na 98, za mu tashi insha Allahu a hadisi na 6 a wannan babi. Malam yake cewa as-sadisu an abi Musa radiyallahu anhu qala ihtaraqa baytun بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. حديثي نشر أولا بابي daga Abu Musa Al-Ash'ari, Allah ya ƙara yadda a gare ka, qala yace ihtaraqa baytun bil madinati, wani gida ya kone a garin Madina, ala alihi min al-layl, gidan ya kone ga ma'abuta wannan gidan a cikin dare. فلما حدث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بشانهم ايين دا اكا باي ومنزان الله سيرا دا منشن الله سقاره تبتا اغري شي تعالى ينسا بشان غبرد دا اكا سامو ا wannan gida قال اي منزان الله يجي ان هذه النار عدو لكم للي wannan mutan makiyarku ce. Fa’iza nimtum, lokacin da za ku yi bacci fa'atfi'uha ankum ku kashe fitilin da kuke amfani da shi har ku kwana da wuta muttafaqun alayhi hadithin nan imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito sa wannan hadisi yana kunshe da fiqhun bi dubbin yawa da farko hadisin nan ya mana ishara akan cewa barin wuta a kunne yana kawo gobara saboda ihtaraqa baytun bil madinati ala ali min al-layl gida ya kone ma'ana an samu gobara a cikin garin Madina a wani gida mutanen gidan an samu matsala shi sa a wata ruwaya da Imam Ibn Majah ya rawaito sa a cikin sunan dinsa haka Abu Awana ya fitar da shi a cikin mustakhrajinasa haka kuma ya fitar da shi a cikin musnadinsa amma a ruwayar ba daga Abu Musa al-Ash'ari ba a ruwayar sa na mustakhraj da musnad daga nana Aisha to Allah ya kara yadda a gare ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da siga ta hani la tatruku an-nara fi buyutikum kakkubar wuta kakkukuskura kubar wuta a gidajenku ka san a larabci larabci akwai balaga da yake kunshe da shi malaman usulul fiqh suke cewa fi'lu mudari'un maqrunun ila an-nahiya tadullu ala at-tahrim shine a ka'idan malaman harshen larabci idan an ce la tatruku kaga fi'lu mudari'un ne majzumun bila wa ko wa alamati jazmihi hasfu harfin nun ay asali la tatrukuna an-nara fi buyutikum sai aka yi hazafin nunun din sai aka manzala ce la tatruku to a wannan a ka'idan na larabci kakku kuskura kai akwai bambanci ko a Hausa a ce kakki da a ce kakka kuskura kai ko wancan yafi karfafawa shine abinda Bature ke kira an emphatic expression kalma ne na karfafawa kakku kuskura ku bar wuta a gidajenku haka ne kenan a kunne kakku kuskura ku bar wuta a gidajenku a kunne shine yace la tatruku an-nara fi buyutikum hina tanamun kakku kuskura ku bar wuta a kunne a gidajenku lokacin da za ku yi bacci a wata ruwaya ma ta Imam Abu Awana a cikin mustadrak nasa yake cewa amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa nahana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni kuma ya hana mu fa amarana an nudfiya sirajana manzo Allah ya umarni mu dinga kashe fitilin mu wato fitilin da muke da su a gidajen mu dinga kashe su kada mu bar su saboda ne saboda fa'idar da ke cikin sa akwai ruwaya ta Imam Bazzar a cikin musnadinsa wanda shi ma ya zo da shi ne daga nana Aisha to Allah ya kara yadda a gare ta da wannan siyakin kamar yadda Abu Awana ya fitar da shi a cikin mustadrak nasa da kuma musnadi nasa wannan yana so ya nuna mana illar da wuta take da shi idan an kunna ta tana jawo me gobara inda manzo Allah ce kakku kuskura ku bar fitila a kunne a gidajenku in za ku yi bacci kaga duk wanda ya bar fitila a kunne abinda ya biyo baya ya zargi wa ya zargi kansa amince wannan kada ka zo ka ce ah yanzu ai ban sani ba baka da uzuri inda doka ce manzo Allah ya bada kaga waɗanda suke barin fitilu a kunne gobara ke zuwa kaga yanzu za su zargi wa sai su zargi kansu to daga ciki shine akwai ababen da suke haifar da wannan gobarar a gidajenmu kuma daga ciki akwai haka alwazu haka kana daga cikin abin da ke jawo gobara shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk inda aka ga tsaka a kashe ta amma ji wannan bal a ruwayan Imam Muslim ma in kai mata duka ɗaya ta mutu ka fi samun lada akan wanda ya duka na ɗaya da na biyu kafin ta mutu saboda kai target ka cintace ta da kyau sai ka sa hannu ka dake ta bugu ɗaya kwaf ta mutu akwai hadisi wanda imamu Ishaq bin Rahuya ya fitar da shi a cikin musnadinsa daga Kathir bin Ubay tabi'i ne kuma ɗalibi ne daga cikin ɗaliban nana Aisha wanda ke zuwa koyan ilimin hadisi a wurin nana Aisha yake cewa qala inni lajalisun inda Aisha radiyallahu anha كثير بن عبيد يقول وترانا إنا زونا أولا نانا عائشة إذ رأت وزغا يتقطع يا جلما فقالت إنا عائشة تشي اقتل اقتل كشي 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 أغانا باشي تربية كنمكو أكاني ينزل مالبيني دوا تالبي لا ذوكو ينقلني وانكو كذوكو ينقلني فبولك سياك ساملد بن إيمان إلمي سكرة من إلمه amma jona sai ta ce mai kashe kashe shi kuma da yake dalibi ne sai ce ma sha ruhu me ya same shi yanzu yana sai samu me ilimi an ce mai yayi to me ya samu wannan tunda dabba ce wa qalat sai na nashi ta ce masa innahu kana yanfukhu an-nar yawma taraqa baitul maqdis lokacin da baitul maqdis ya kone tsakani ke busa wuta yake kama ba wa kana dhifda'u yutfi'uhu kwado kuma ya dinga kashe wutan shi kuma tsaka yana abin nan to ai tsaka saboda gubar da yake da shi jikin sa ma idan ya kunna ta wuta na tashi haka kurin wannan fatar shi sa ka ganshi yake da guba wannan fatar da kake gani idan ya abin nan dinta zaka ga a ciyawa wanda ya bushe idan ya abin nan wani lokaci gobaran daji haka ma na haifar da ita haka shi ma a gida wannan fatar da kake gani nashi yana da wani sinadarin da idan ya motsa ta zaka ga wuta ya kama shikenan shi sa manzo Allah ce in aka dage shi shikenan ya tafi kaga anan mun samu wani tarbiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada ana shi to gashi ta ce mai a kashe ko ragon da yake na biyu daga cikin ababen da ke jawo gobara akwai tsira tsira ne da kake gani shi sa manzo Allah ya ce khamsun yuqtal aw yuqtalna fil hilm wal haram dabbobi guda biyar a wurin da ba harami ba da ma haramin makka ko madina wanda aka hana kisa ko inda ka gansu in ka kashe su lada za a baka da gidanka a ko ina in ka gansu inda ka make su za a baka lada daga ciki akwai alfa'ara tsira ina fata an gane tsira idan ka kashe shi hadisin nan a cikin Bukhari da Muslim sannan akwai alghurab hankaka amince wannan sannan akwai qalbun aqur akwai mahaukacin kare amin ji wannan sa'annan akwai al'aqrab kunama sannan kuma akwai hida'a mikiya wa'annan dabbobin manzo Allah ya ce duk inda aka gansu a kashe su sawa'un a cikin harami ne ko a wajen harami ne in ka gansu za ka kashe kaga tsira duk inda ka ganshi ka kashe shi lada za ka samu ka ganshi a cikin gida ka buge shi ko ka sa mota ka zo wuce da daddare ka ga bera na wucewa ka tsara wuta ka taka shi dan ka samu lada kamar shi wannan kana kashe shi ka samu lada saboda manzala ce ana kashe su a cikin ne
a wajen da ba harami ba har da haramin Makka ko Madina. An tambayi Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara yadda a gare shi, wata ruwaya wanda Imam al-Bukhari ya rawaito sa daga Jabir dan Abdullah, yake cewa khamirul aniya, ku rufe kwano ko kofi ko plate da dare in dare yayi, kakku basu a buɗe ku rufe shi. Wa ajiful abwab, kulle kofuna in za ku kulle ku ce bismillah, shi ɗan aljani ba zai taɓa iya shiga ta wannan ƙofar ba, sai dai shiga wani waje amma ba zai iya shiga ta wannan ƙofar ba, ka ce bismillah. In ma akwai yarinya wanda iskokai ke tada ita da daddare, to in za ku kulle ƙofa sai ku ce bismillah sai ku rufe. Duk bala'in iskan nan ba zai iya tsaya a cikin jikinta ba, ya sa hannu ya buɗe ƙofar, sai dai ya fita ya tusa mata buɗe ƙofar a zuciya ita ta buɗe, amma haka kurun wala ba zai iya ba, ba zai iya saba ƙofar ba. Kamanci wannan sai manzo Allah ce wa afsi'ul masabiha, ku kashe fitilin gidajenku idan dare yayi. Fa innal fuwaisiqa, saboda fasikan dabbobi su ne ɗera, a nan fuwaisiqa da ake amfani da shi ɗera. Sai ce rubbama jaratil fatila, wani lokaci takan ɗauki igiyar canjin wannan igiyar da ke jiki ko a ci balbal ta ɗauko shi. Kai wasu ba su san a ci balbal ba, wasu ba su san a ci balbal ba, eh Allah, wasu ba su san a ci balbal ba, dama-dama canjin tunda ana ganin shi ko a fim, amma a ci balbal sai a hankali. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce igiyar nan da ke jiki iraye na jansa, aharakat ahal albayt, sai ta je ta kona mutanen gidan ga baki da ta ja shi zai, sai ta bar ta a wajen, sai me sai wuta ta kama shi kenan, kafin ka anka ne an kona mutanen gidan ga baki da wannan dalilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce me a kashi kaman shi wannan. Sa'annan Ibn Battal a cikin sharhin da yawa wannan hadisi, akwai ruwaya da ya zo afsi'ul masabih bil layl, ku dinga kulle fitilunku cikin dare na ɗakinku. Idza raqadtum, duk lokacin da kuka yi za ku yi bacci ku kulle. Wa ghalliqul abwaba, kaga ruwaya maimakon wa ajiful abwab, wannan ruwaya ta ce wa ghalliqul abwaba, ku dinga kulle ƙofofin gidajenku ko ɗakinku in za ku kwanta ku ce bismillah ku rufe. Sai ya ce wa aukul asqiya, abin sha kofi kwano da makamanci haka ku dinga rufe su, ko abin da kuke da shi na buɗe ku rufe. Wa khamiru ta'ama wa shurb aw sharab, ku rufe abincinku da abin shanku da za ku bashi har gari ya waye, saboda akwai annoba da ke sauka cikin dare idan yana buɗe. Hadisin Imam Hakim a cikin Mustadrak kenan, in ya fada shi kenan sai ka sha kuma sai zama ka illa, shi za ka ga kullun ciwo kala-kala fitowa yake yi, wani ciwon ma in likita ya faɗi kai da ke damun ka, in an ce ka faɗi ma sai ka tsaya nema likita na ya ce ma ba za ka rike sunan ba. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kulle kwanukanku a rurrufe su, abincin ma da za a ci a kukkulle su. Saboda me? Saboda abin da ke faruwa daga cikinsa. Kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada umarni a rurrufe su saboda abin da ke karkashinsa da kuma abin da ke zuwa a karkashin wannan. Haka Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara yadda a gare sa, yake cewa wata rana dalilin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a kashe ɗera, wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune, sai wani ɗera ya ɗauko igiyar atibalbal ko igiyar kandir ɗan siriri, akwai ɗan wuta a jiki,
yana zuwa da ya ja shi akan taburman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zaune sai irin ya sake shi a wurin sai ya kona daidai kamar tahani a wajen manzo Allah da ya gaje ce ku kashe bera kuka same su il hilli wal haram a cikin harami ne na Makka ko harami na Madina ina fata an gane duk inda kuka ga bera ku kashe shi koda a gidajen ku ne lada za ku samu akai kaga anan yana nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a kashe fitilu saboda abinda fitilan yake jawowa a cikin dare saboda wani lokaci bacci yana iya kwakan mutum ya kade a ci balbal din ko ya fadi ya kona sannan ya kama ko kuma kanjir din ya narke ya zo ya kama kujera shi kenan kafin ka ankare sai ya kona gidan gabaki wannan shine sirrin da yasa to ba kandir kadai ba hatta wa'annan fitilun da muke da su idan dare yayi ku tabbatar a dakin ku duka an kashe su kai a matsayinka na uba ko ce a matsayinki na uwa idan dare yayi yara suka kwanta duka a ce musu su kashe fitila amin ji wannan sa'annan na uku yana daga cikin abinda aljanu suke amfani da shi akan mutanen gida su ma ina fata an gane idan ana barin fitilan a kunne saboda su lokacin da suke yawo ne sa'annan sukan cutar da mutanen gidan idan an bar shi a kunne babban abu ne fikin da ke cikin hadisin ya nuna mana illar barin wuta a kunne shike kawo gobara sannan wani zai ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan ya ce inna hadhihi an-nar kun ga wannan wutar aduwwun lakum wutan nan bakiyar ku ce kuma Allah ya ce afara'aytum an-nar allati turun a antum ansha'tum shajarataha am nahnu al-munshi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil-muqwin ya za a hada wa'annan wannan aya ne wannan hadisi sai mu ce na farko wuta dai cutarwa take idan ta kona gida ta za ta cutar da kai kuma a cikin gidan in aka kona maka jiki kaga me ya cutar da kai ko kaga makiyin ki kenan sa'annan na uku wannan asalin wutan ai asalin shaytan da harshen wuta aka halice shi kuma inna shaytana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin kaga Allah ya fito mana da sakon afili sannan kuma wuta yana daga cikin abinda idan ya taso ga mutum wutan shine farfasan zuciya kishi kenan ko kuma kai kaman wuta ne aka siffanta ta haka manzo Allah ya siffanta ta saboda kaga fushi ne yake jawo mutum sharri baya jawo mutum ne alkhair kaman shi wannan sai dai idan ya zama fushi ne don Allah amma haka kurin ɗabi'a idan mutum ya zama na cewa mai fushi ne akan wani abu na duniya ko wani abun nan to wannan fushin baya jawo mai alkhairi sai sharri sai dai idan ya zama fushi don Allah albughdhu billah ko shine aqidatul wala wal bara ka ki abu kai fushi kan saba wa dokar Allah ka ga wannan ibada ce wacce ake neman yanda Allah da ita to wannan gabar kaman ci wannan gaba ta fushi shi sa suke cewa al ghadabu ghalayanu damil qalb li talab al intiqam idan an ce fushi shine tafarfasan jinin da ke cikin zuciya don neman daukan fansa kaga abin da zai jawo maka ba zai jawo maka ba zai haifar maka da ɗane ido ba shi yasa sai aka ce to afara'aytum an-nar allati turun Allah na faɗin fa'idar da wuta ke ba ɗan adam ne wai shin ba ku ga wutan da kuke amfana da ita ba a antum ansha'tum shajarataha Allah ce shin ku kuka samar da bishiyar da kuke ɗan kala ku kunna wuta da ita am nahnu al-munshi'un
koko mu ne muka samar da dushiyar da rassan da kuke kariya kuke kunna wuta da shi sai Allah ya ce nanu ja'alnaha tazkiratan mun sanya wannan wutan da ake amfani da rassan bishiya a kunna wuta sawa'un a cikin gari ne ko a wajen gari ga matafiya sai Allah ya ce nanu ja'alnaha tazkiratan mun sanya ta abin tunatarwa ومتاعاً دجن تادي للمقوين أي للمسافرين متى فيها إذن سنياد زنغو أوتن عشان أنكنا أبا أدن شابني إن أكو سنيبا أدن جبا أبن جباوا أقص أبن قصاوا أتشي أبن شي أنا أفنتا أي بچيوا سيشي تومن سنياتني أبن جن تادي غا متى فيها أما كودا كوشي زماء أجدا إن كوكا أمكانا دا إتن دريي sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku me ku kashi me illar saboda abin da yake jawo wa al'umma to yanzu mun ji kadan daga cikin dabbobin da ke jawo ne gobara sannan kuma ga hadisi ya inganta abin da ke kashe gobara shine kabarbari 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 din nan shine ke kashe gobara in aka yi gobara ne mukan ku ibo ruwa na ta kawo ruwa kawo ruwa ku yi kabarbari sunnan da ta mutu a cikin al'umma kenan amma shi wannan ana samun gobara kuna zuwa kuna ganin gobara sai ku dinga kabarbari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya ku ga wutan na kasa yana kasa yana kasa har zai mutu ina ga ya muku wannan ni mota ta kama da wuta salansa nani ya taba tankin mota ta sai ya kone petrol na zuba akan salansa kaga bin tuka ba ce ina cikin tuka ni ban sani ba sai na ji mota na ta hayaki na tunga mamaki me yasa sai na tsaya na faka motar na bude ko ina ban ga hayaki ba na bude bonnet ban ga hayaki na fita ba amma kuma da na kashe motar sai ga hayakin ya dauke kawai sai na ce to bari yi shahada tun daga anguwan ma'azu da na kunna motar na fara tafiya sai na ga hayakin ya fara sai na fara kabarbari Allahu akbar Allahu akbar wallahi dukka hayakin ne ya dauke gaba daya inda ka san ba komai har sai da nazo wajen nan Constitution Road na je a duba min motar bayan an dudduba ba a gani ba wani daga cikin makanika yana duba kansa sai ya ga ga tankin na diga sai ce mallam ai tankin ka na diga kamai na diga akan salansa kaga da Allah bai bani ikon wannan kabarbarin ba yanzu wani labari ne sai dai kuke Allah jikan mallam dan mun diga ba ta yi ko wannan mutum za ta yi sai dai in Allah ya yi ba za ka mutu ba amma za a ji jiki kabarbarin nan shi ne abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ana yi idan gobara ta faru amma sai dai kashi sunna ce matatta a cikin al'umma ana ganin gobara zaka ji ana ruwa 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 ihu zaka ji ana kiran kwana-kwana su zo wi 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 ku dinga kabarbari ku ga ikon Allah ai kwanaki ana ta turawa a social media ta gobara na daji ta taso a kasar Larabawa kabarbari suka yi ta yi wallahi yadda ka san mutum za ka ga gobaran ya mutu ina ba ku gani ba amma ni na gani kabarbari suka dingayi wallahi wutar nan ta daji da take tasowa dinnan dinnan haka ta mutu kaga wannan yana daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu akan cewa idan an samu gobara ayi kokari a dinga kabarbari saboda kabarbarin nan sune ke kashe gobara kaga wannan yana daga cikin abinda muke bukata mu san su a cikin wannan hadisi mun fa'idanta abubuwa masu dimbin yawa kaga dai ya nuna mana fitilin nan da muke renawa suna ga mana me gobara kaga abu na uku kenan ko tsira na jawowa kana jawo me gobara sannan kuma me sannan me fitilan nan dai da muke amfani da shi shi ma yana jawo gobara kaga musamman tsaka mutane da yawa ba sa daukar shi wani abu kaga ga gubar da take da shi wanda tana iya kashe mutum kuma tana shiga cikin tsaki ta bude jikinta da abin nan din shikenan wannan bude wanda tayi a zuwa amfani da tsakin kuma kowa ce mutum dama ta gane kaga shine amfanin a ce kana da namijin goro a gidanka kenan kaga namijin goro shi kuma yana da sinadarin da ke kashe duk bala'in guba in ka ci namijin goro zai kashe shi har ba ka sata hansa dan ka lura da sarakan masu mulki masu sarauta duk taron da za su yi ai ba sa yadda a kawo musu drinks sai na kwalba ko saboda ana injected za a iya sa maka guba ai injected din shi kaga kenan na biyu duk taron da za a yi sai an kawo namijin goro wurin hasan sirrin shine in an ma sa ma mutum guba in ya ci namijin goron nan zai kashe wannan gubar ba zai mai illa a jiki ba aji sirrin da ke ciki kenan to ko maciji ne idan ya sare ka ba ka da kafin a je asibiti kana da namijin goro guda biyar ko goma kana ci ya kashe dafin macijin da ke cika in kuma kunama ce ta harbe ka a take kuma wannan ka samu namijin goro ka ci kana gama cin shi zai kashe wannan gubar da karin wannan kunamar lafiya lau aman shi wannan kaga amma da yawa mutane ai ba sa amfani da shi kuma wasu zama yake sinadarin da ke tattare da shi ba aman shi wannan kaga wannan akwai sirri a ciki to shi yasa tsaka ake kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin wanda ya busa wa annabi Ibrahim wuta wannan wutan da Allah subhanahu wataala yayi magana akan cewa aradu bihi kaydan faj'alnahum al-akhsarina aw asfalina an gane to tsaka yana daga cikin wanda ya kunna wuta wannan jikin da kake gani yana da wani sinadarin da idan ya taba shi zaka ga ya kunna wuta musamman a waje inda yayi ya bushe ko kuma kata ko busashe shi sa in asalin ne da sauransu kaga idan suka taba abin nan din wannan sinadarin da ke jiki shi ya motsa shikenan sai kaga wuta ya kama yana kama shikenan kisa duk inda aka gan shi a kashe shi manzo Allah ce kashe shi ma lada ne haka dera duk inda kuka ga dera ka buge shi ka kashe shi za ka samu lada ina fata mun gane to wannan yana nuna mana fa'idar da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni kashe wato wa'annan dabbobi shi kuma dera kamar yadda Abu Sa'id al-Khudri yace manzo Allah na zaune dera ya jawo igiyar abin nan din ya kona mazala ce a kashe shi kuma duk inda aka samu tsira a kashe shi saboda haka ko guba ka samu ya ce mutu alhamdulillah kuma daga cikin illar tsira kaga dabbobin da muke kiwo rago ko akuya ko sa idan tsira ya shiga cikin abincin rago ina fata an gane yayi kashi wannan kashin guda daya aka ya shiga cikin abincin idan dabban nan ya ci ba zai kwana a duniya ba ake zai mutu saboda wannan kashin da kake gani guba ne kai ka ci shi mistakenly to sai dai in Allah ya kana da kwana tsawon kwana kai ma za ka mutu shi yasa manzo Allah ya kira su fuwaitika ina fata an gane kashe su ake yi guba daga cikin tarbiyyar da manzo Allah ya bada kwanaki ba ana ta yawo da wani clip a social media ba daga cikin turawan nan wani suka kama tsira ba da suka kama tsira sai aka cinna mai wuta tsira me yi gudu ya yi shiga gida gidan ka baki ɗaya ko ne kaga fikin da ke ciki ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aka shi kaga me yasa saboda ai ba a azabtar da wata dabba ko mutum gane da wuta ubangijin wutan shine kadai ke azabtar da mutane da shi yin haka sai Allah ya musu ukuba aka kada beran ya shiga cikin gida ya kona gidan gabaki da amma ji wannan kaga sun sa mai wuta shi kuma ya cinna da wutan ya je gidan su gidan gabaki da kurun mu sai kone to shi sa irin wa'annan abubuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
ya bada umarni akan kawar da su da kashe su. Wannan yana daga cikin abin da ake so mu gane. Kada mu manta cewa babun da muke ciki babun fil amri bil muhafazati ala sunna wa adabiha, ko daga cikin ladabban sunna shine in zaka kwanta ka ne a kashe fitila, sannan kwanuka a rurrufe su, abinci ma a kulle, abin sha a rufe, an gane? Sa'annan kofofi a kulle, duka kofofi a kulle shi da gida, sannan wutan da ke cikin daki gabaki daya a kashe, kada a bar ko daya a kulle. Muna yin wannan? Amai, sai kaɗan daga cikinmu. Sai a ce maka ne, ai, for security reason, a zai iya, a ba a ce na waje ba, na cikin daki ku kashe. Ko? Ku kashe. Kai ko da na waje ne in aka kashe, bawan da zai zo ya ga gidan dum-dum zai shakka, zai ce kai, yadda aka yi mai gida na shirye yake. Ko? Kila akwai beware of lion, ko beware of tiger, ko beware of snakes, ko? Ko kuma beware of alligators. Ah, dogs, na yana kashe ki, kare turmi yadda na ita shi kenan. Kama kaga maciji ne yana shiga chip. Da shi ko? Musamman ma rattle snakes. Rattle snakes, ai kaga yana da sensitive organ da yake passive din wato kamshin mutum. Mutumin da yake tare da shi a gida yana jin kamshin sa ya sani. Yana jin na bako ya san wannan ba ya cikin gidan nan. Zai iya kai mai attempt. Shi yasa zaka ga su suke kiwon sa a gidajen su. Saboda wannan yana da wannan kaga harshensa ai shine abin da yake mai shine da shi yake shine kaman antenna dinsa idan yayi tsirdin nan da yake yi yana sensitizing din abin da zai yi praying dinsa daga nan wato inch nawa ne yana fitar da wannan harshen yana kiraya masa abinda nan saboda haka in zai mai nisa ko zai mai kusa da nan harshen yake ganewa. Sannan kuma idanuwansa ai maciji idansa kyamara ce, inda Bature ya sato kyamara kenan da idan maciji. Maciji idan ya zo nan ya yi mu'amala ya tafi dukkanmu nan inda zai shigo nan misali, to in ya tafi maciji ɗan uwarsa ko maciji ɗan uwansa in ya kalli ido dukkanmu zai gamu. In ya kalli idan wancan dukkanmu zai gani, dukkanmu zai gamu. Ina fata an gane. Suna Allahi lalli dukkanin kullu shay, ra'a ce ta Allah wanda yayi kinsa. To shi idan sa kaman kyamara yake, in ya gani zai dauka zai kip. To shi sa ai zaka ji wannan karan da kyamara ke yi, ai da idan maciji ne Bature ya koya ya dauko kyamara. Dan anan ne duk wanda ya yi mu'amala in misali ta zo mutum ya kashe maciji namiji, ko macen idan ta zo in ta kalli idan mijin za ta ga duk mutanen da suka yi attempted din kashe shi. Shi sa tana ganin wanda ya kashe shi za ta bi shi, idan kawai za ta kalla. Kaga wannan abu ne Allah ne kinsa a wurin. Za mu zo kai in mun zo tambaya. In mun zo tambaya za mu ba da amsa a kai. Insha Allah. To an gane? Saboda haka suna daga cikin dabbobi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da umarni a kashe. Kaga hankaka. Malam Bahaushe ya yi magana. Karin magana ya ce mai da ɗan wani naka. Sai ya ce mai hankaka shi ne mai da ni ɗan wani naka. Ko da ɓarnan da yake yi, amince wannan? Sa'an nan ka duba mahaukacin kare. Mahaukacin kare idan ya ciji mutum, ba sai in Allah ya ƙaddara kana da tsawon kana, Allah ya zaka mutu. Mahaukacin kare. In dai ya ciza, ya kama ya gatsa ban gama, sai wannan mutum ya mutu. Sai dai in Allah ya yi kana da tsawon kana amma za ka ji jiki.
shi sa manzo Allah ya ce a kashe. An gano wannan? Mikiya kuma kana barna, to zo ka kwashe muku dabbobi ko? Shi ma manzo Allah ya ce me? A kashe. Sannan ga ku nama. An manci wannan? Duk wa'annan suna nuna mana tarbiyya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada. Wa'ansu ababen da muna bin sa da za mu samu sauki. A cikin ladabbarwa suna ta karantar da mu in za mu yi fici mu kashe ne kafulu. Mu kulle kofa sannan mu kwanta a ɓarayinmu na dama. Ba ta ne ta hagu ba, ɓarayinmu ta dama. Ɓarayinmu ta dama kaga muna da left ventricle of the heart, muna da right ventricle of the heart. Bincike na zamani ya nuna idan ka kwanta a ɓangarenka na dama shi ne za ka samu sound sleep, sa'annan kuma ba za ka same shi deep ɗin da zai gusar maka da tunani ba. Duk wani abin da zai motsa za ka iya sensitizing ɗinsa. Amma idan ka kwanta a left ventricle of the heart ɗinka shi ne ya fi ƙarfi ko? To zai yi nauyi da in abubuwa na faruwa da wuya ka iya gano su. In kana bacci. Amince wannan? Kaga ɗaya fa'ida kenan. Na biyu kuma ya nuna cewa yana kawo ma kansa. Sannan kuma yana kawo heart attack. Sannan yana kawo matsalan hawan jini. Duka ɓangaren nan na hagu ɗan kwantawa a kansa. Abin da ka ji Allah ya karantar da mu, yanzu Allah ya karantar da mu saboda Ubangiji ya karantar da shi. To akwai sirri a ciki, ka gano ko baka gano ba ka bi sai ka samu saukin rayuwa. Allah ka shirye da mu yanayin lokaci za mu tsaya akan wannan idan an sha Allah idan an kira sallah sai mu bada amsa mu tsaya akan wannan insha Allah subhanahu wa ta'ala.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
wannan hadisin da muka karanta Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito sa. Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin Kitab al-Isti'zan babun la tutraku an-nar fil bayt inda an-nawm. Imam Muslim ya fitar da shi a cikin Kitab al-Tashriba babul amri bi taghfiyat al-bina'i wa ika'i as-siqa. Haka Imam Muslim ya fitar da shi a cikin sahihin sa. Zan ba da dama ga tambaya in akwai a cikin karatunmu insha Allah, in kuma babu za mu tafi ta daga cikin karatu sai mu yi sallah. Na'am. Na'am. Da muka dai karanta hadisi ba ni na ce ba. Yawwa. Na'am. Wannan na katanga daban, na cikin ɗaki ake magana. A ga na katanga ko da wani abu ya faru zai takaita ne a kan katangar. Amma na cikin ɗaki kaga zai kona mutanen ciki kuma zai kona maka dukiyar da ke cikin ɗaki ko? Na gane. Duka wanda ake sawa fitilun da ake sawa a gefe su wannan ba matsala, ai na cikin ɗakin da zaka kwanta ne saboda abubuwan da zai iya biyowa baya. Wani lokaci ai nefa na kawo ta da ƙarfi kuma sai ka ga ya fat ko ya fasa glove din daga nan kuma wani abin sai ya biyo ba. An gane? To kaga sirrin kashewa kenan. Kaga a lokacin ba nefa, amma kaga illan da manzo Allah ya faɗi kaga ya dace da irin illar da yasa ake kashe wuta. In ba haka ba, in wutar nefa ya zo yana iya causing ɗin damages. Kawai ji wannan? To wannan yana daga cikin abin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani
saboda cutar wanda zai jawo wa mutum kaga na farko in ma mutum bai kone ba dukiyarsa ta kone kaga ya asara sannan inda yake matsuguninsa ya samu matsala ya kone kaga an samu matsala in kuma iyalansa ba su kone ba kenan kaga ya shiga cikin wani damuwa yanzu dole zai nemi kuɗin da zai abin nan din gidansa da makamancin haka kaga shi ta mazala ce wato makiya kuce zai hana ka sukuni zai hana ka zaman lafiya sannan zai iya cutar da kai har ka iya rasa wani a gidanka shi ne sirrin da ya sa manzo Allah ya dinga kashewa an gane Allah ya samu dace na'am
sai wurin in gubara ta kashi
na'am
akwai wani da an ga tsoro su gubara
babu wannan addu'a gaji idan ba shi bane manzo Allah ce
sai ka ce wai Allahumma tawabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa sallallahu alaihi wa sallam shi ne wannan addu'a
bi abun nan kabar bari dai manzo Allah ce ai kabar bari shi ke shauka ina fata an gane din da kabar bari ka gari
ba za a yi to
a kabar bari ne ina kabar bari zaka ga yana sauka yana sauka yana sauka yana sauka har ka ga ya dauke gaba suna ai ga dadi kuma ga biyan bukata biya kuma ga wahala ga rashin biyan bukata kuma ga laifi kuma ki wannan shi sa ai babin da muke kai mana babin magana akan me kulawa da sunnan manzo Allah da ladaban da sunna ke karantarwa to kuma duk wa'annan abubuwan mu mu dauke shi wani abu ba kuma ki wannan to ya kamata a ce mu sahaba zamu zo mu karanta hadisin da ya karanta da mu in zaka ci abinci manzo Allah ce in ka ga mutum abinci ka sa tishu ka goge hannun ka da shi ga bature ya bata mu ko kana nan ce idan gim ka tishu ne san gim ka tishu eh yam 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 ko kana goge hannun sa manzo Allah ce hatta talaqaha har sai ka lashe yatsun in ka gama lashe yatsun sai ka dauko ka goge Allah ji kan iyayen mu su suka kwashe wannan ladan ko ina ba da gane su suka kwashe ladan su duba cin abinci ka ga ya lashe ya lashe ya lashe ya lashe ya lashe masha Allah sai ka ga ya goge masha Allah amma yanzu za mu ga kauyanci ne ai ko yanzu dai ina kai mun ga kana cin abinci kana lashe da ce wannan mai ne wallahi ko ko a ce dan koyi ne kai eh da kai lashe chocolate eh amma dai hannu ya bi na'am eh maciji ai ba kashe shi kai tsaye shi maciji duk inda ka gansa a gidanka ya shigo manzo Allah ce ka mai magana ya fita wani hadisin ma ya ce kwana uku dan shi kace dan Allah ba Allah ka fita daga gidana ko a daki ne kamar magana zai fita in kuma cici ne daga cike ba wani abu ba ka ganshi kawai ka ce Allah bawan Allah ka shigo daki na zaka takura ni kai hakuri ka bar man gidana zaka ga su zai sun kwanta kansu kafa yinji dalilin da ko manzo Allah ya haka shi ne akwai wata rana wani sahabi ya tafi yaki hadisin nan a cikin Bukhari da Muslim yana dawowa da kumari da kuzarin yaki a jiki ko sai ga matarsa a kofar gida ba hijabi da kaya kawai ya kai zai dace ta da kan takobin sai ta ce a me ya zafi ka shiga ka ga abin da ya fito ne daga gidan mana tana yana shiga sai ga maciji ya fasa kai haka yana fasa kai haka sai cire wa macijin kai takobinsa rawun hadisin ya ce an kasa gane wa ya riga wani mutuwa da shi da macijin yana fiye shi ma gife fap sai aka kawo manzo Allah labari sai manzo Allah ce kai ku sani a cikin Madina akwai aljanu da suke rayuwa tare da duk ranan da ɗaya ku ya ga maciji a gidansa kada ya saurin kashe shi ya fara mai magana ya bar mai gida in ya mai haka sau uku bari ba in ya kashe shi ba abin da zai faru da shi kaga wancan me yake nunawa aljani ne da ya buge shi ƴan uwansa su ma me suka rama
shine kai magana kuma yanzu zafa
kaje
kuma sun da tafi a daidai bane akwai wanda ai gonan ka ne amma kuma an yake rayuwa ramin sa ko akwai wanda nan ne yake rayuwa a gonan to zaka ga irin wannan galiban ba suka cutarwa ba galiban wanda a gonan ka ne suna jin ka suna jin kishinta zaka ga zai zo shu yana ganin ka zai sun kuka zai wuce in ka ga ya kai attempt ka taba shi su haka suke saboda ya san haka ko na gida akwai gidajen da zaka ga da yawa kana rayuwa akwai mace zai baku sani ba kuna rayuwa da su kuma akwai mace zai a gidan baka sani ba kaga duk irin wannan to shi yasa daga cikin abin da zaka samu sauki in akwai irin wannan musamman a toilet kawai ka nemi gishiri kawai sai ka sa a cikin toilet din gishiri dai wannan dan naira 80 naira 100 din nan ko sai ka zazzage a ciki sai ka flush din akwai maciji a cikin WC dinka zai mutu na soka wai din take zai mutu ke ta take zai mutu saboda gishiri chlorosodium ne ai yana kashe shi instantly zai mutu zai kona mai jiki zai mutu ko kuma tafannuwa ka jefa shi a ciki ana flushing din sa to zaka gabbaji su yana mai illa zai buwa amince wannan kaga wannan kenan amma ordinarily kana ganin maciji ba zaka kashe shi ba sai ka bashi umarni har sau uku in yaki ka kashe shi ba abin da zai same ka saboda akwai aljanun da suna rike da su zama macizai akwai kuma macizai ne amma aljanu ne suna rayuwa tare da kai a gida duk wanda yake da gida misali ne 4 bedroom flat a gidansa yayi occupying din ne ko sauran biyun su aljanu ne a ciki haka manzo Allah ce kawai shi ne ka'idar ɗakin da mutum baya kwana aljani ne ke kwana yana zaka ce abokanka na tafi gida shi ma zai ce abokan zame na tafi gida ɗakin nan da kake daman ka gina masa ne shi kenan zai zauna a ciki haka ka'idar ke haka manzo Allah ce ɗakin da dai ba wanda ke kwana to aljani ne ke kwana ciki kawai dai ka tsaya a wajen shi ne kawai ka'idar wa alaikum salam ai ya toshe ramin ne ba wai abin nan ba amma tsira ana toshe mai rami ai wallahi yana da hanya tunan zai fita da wani tunan zai fita ai dera ba toshe mai rami kana toshe wannan zai bude wani waje kuma ya tafi amma rami da yake yi ba ramuka yake yi yanayi yanayi ya can kaga ya ma karna a gida kenan shi za mu zala kira su kuwa yi suka masu karna mabannata an gane? To musulunci na da daɗi ba abin da bai kai kuma mu a rayuwa ba mu matsalarmu rashin karatu da rashin aiki da shi shi ne kawai matsalarmu to in da muna yi za ka ga komai abubuwanmu zai dinga tafiya smoothly kuma lafiya saboda ka in muka kiyaye wannan karatun za ka ga cewa abubuwa da yawa Allah zai kubutar da mu daga gare shi saboda ka mu karantar da yaranmu in za su yi bacci su kashe wuta kai ma ka dinga bibiya ka gani an kashe ko ba a kashe ba an in ba a kashe ba ka kashe shi kenan a koya ma yara wannan su san wannan sannan kwano kada a bar shi a buɗe a rufe abinci ma kada a bar shi a buɗe a rufe an gane har manzo Allah ce kai in ma ya kama baza babu abin rufewa ne ko tsinke a ka ai crossing dinsa ga kwano ne a buɗe ko sai aka tsinke ai crossing dinsa kuma tsayin kaman shi ne mai marfinsa akwai sirri da shari'ar ta karanta da mu wannan abubuwa amma ina bariki ta sa abubuwa da yawa ba ma ganin cewa haka ya dace bi Allah ka shirye da mu Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke tsantawa zama hujja gare mu na shiga aljanna da hujja akan mu da zai iya zama tarnaki tsakanin mu da ubangiji ba duk abin da zai zama mana alkhairi da Allah ka ba mu ikon aiwatar da shi idan muka aiwatar da shi Allah ka tarba mana abin da zai zama mana sharri ya Allah ka kame hannun mu ka ba mu ikon aiwatar da shi kuma ka ba mu ladan kamewa daga aiwatar da rashin aiwatar da wannan aiki inda ka hada fuskokin mu a wannan wuri ina roƙonka ka hada mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ka azurta mu da su a wannan kasa ina roƙonka ya Allah ka tausasa zukatansu ka sa su kunace mu shi abinda zai amfane mu duniya da lahira mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya kan abinda bai saba wa dokanka ba da mu da su ka ba mu ikon gyara dabi'unmu da aikace-aikace mu don mu tsira duniya da lahira سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك